da duka alamu kudurin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya bada sanarwar zai fara amfani da ita domin kwace dukiyoyi da kadarori nan da ake zargi da cin hanci da rashawa na dan karamin lokaci kafin kotu ta tabbatar da laifin yana ci gaba da kawo cece kuce tsakanin yan siyasa da kuma waɗansu lauyoyi masu rajin kada haƙoƙin bil'adama da bin dokoki na demokradiyya. Shugaban da ya rata ba hannun ne domin kokarin tabbatar da cewa an samu nasarar yaƙi da canji da rashawa yayin da waɗansu yan siyasa suke ganin cewa yana so ya amfani da wannan dokar ne wurin kuntata waɗansu masu adawa da shi ko kuma waɗanda ba sa ba shi goyon baya. Malam Garba Shehu kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa lalle wasu yan siyasa ko lauyoyi ba su fahimci wannan kudirin dokar ba.
Abinda wannan doka take so ta yi shi ne cingine dukiya da ake zargi cewa arabtacciya ƙasa ta ke ko ta rashin doka ta ba da iko ga shugaban ƙasa ya saka ya cingine temporary wato ne takaitaccen lokaci har sai an gama bincike ko kuma an gama shari'a. Me yasa aka yi haka? Saboda mutum da yawa an aka ce yau ga zargi a yayi a kan abinda ya saka ko ya ɗiba babu wannan doka. Kafin ka ankara me ake ciki an wawo shi kike nan a fita da ita ta karo ko kuma an salwantar da ita. Bukatar gwamnati shi ne abinda ake nema a hannun mutum kada a rasa shi in ka ɗiba ma naka ba ne to dukiyar nan a dawo da jama'a shi ne wannan ma'ana na.
To amma su lauyoyi suna cewa kotu ce kadai za ta iya ba da irin wannan kudurin ko umurnin ya zama doka.
Ita wannan doka abinda ta yi ba ta ce a yi shi ne. Shugaban ƙasa ya ba da umarni ga babban lauyan gwamnati wato Attorney General ya je gaban mai shari'a ya nemi izinin a tsora temporary wato a dakatar da amfani da wannan jihar sai an gama ke ko kuma an gama shari'a a kan. Saboda haka kotu ba a kwace masa aikin ba.
Amma kamar EFCC da ICPC ba za su samu yin irin wannan aikin da wannan doka ko kudure na shugaban kasa ba?
Idan da suna da ita suna da wannan iko da za su yi a fito da wannan sabuwar doka ba. Gazawa ko cikas da suke samu a kan aikin na ce sa shugaban kasa ya fito da wannan don a gaggauta mun samu nasarar yaƙi da rashawa da cikin.
Amma wani ƙwararren lawyer kuma masanin sha'anin kundin tsarin mulki na Najeriya barista Abdulhamid Muhammad ya bayyana min cewa babu dalilin yin wannan kudurin dokar saboda hukumar EFCC da ICPC suna nan suna aikin su kuma doka akan haka ta sani ba kuma zai kawo matsala ba.
To ai ita dokar ainihin da na yi bayani a baya waɗannan dokoki guda biyu da na ICPC din da na EFCC din sun yi tanaji akan yin haka ba za a zo a kai maka karan tsaye ba akan abin da ta fallasa ba a zo a ce shikenan an kwace su ba sai in wani ya zo ya kawo kuka ko kuma su jami'an gwamnatin da suke waɗannan cikin jami'an gwamnati waɗanda suke aiki a waɗannan hukumomi su zo su fara bincike domin su zo ka yi jawabi kai ma an yi jawabin ka a rubuce sai an yi bincike sannan a ɗauki matakin da za a je a samu waɗannan gidaje ko waɗannan kadarorin naka a zo a ce to kuma ba ma a yin hakan sai an je an samu izinin ku ita kuma kotu sai an kai mata hujja shin ga laifukan da ake ganin wannan ya yi ga zargin da ake ci kuma ana ganin cewa waɗannan abubuwan za su salwanta shi ne yasa sai a ce to shikenan kotu ce ta ba da hukuncin gari ta ce to rike su a hannun kotu har sai an gama magana ko kuma su hukuma su rike a hannunsu har sai an gama bincike. To ka ga wannan maganar da kudiri na shugaban kasa wanda ya rubuta ko ya sa hannu ko yana kokarin sa hannu ya saba waɗannan dokokin saboda waɗannan dokokin cewa suka yi sai an gayyace sai kuma ka zauna da hukumar bincike su yi bincike su tabbatar da yayin da jawabi yake in ka ba da jawabin ka akan bincike ya nuna sannan kuma su je su nemi izinin ku sannan a aiwatar. Ba a yin haka kawai dole a ce tashi tsaye a yi karan tsaye ma kayan jama'a ko kuma dukiyoyin jama'a a ce an yi haka sai bincike ya nuna aka kuma sai an samu izinin ku.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan da Malam Garba Shehu suna tattaunawa akan al'amarin da ya shafi wannan kudirin doka da shugaba Muhammadu Buhari yake so ya amfani da ita domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.